Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya da Fara'a da Numad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodin yushe a voahausa.com ko sashenhausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun waye gari lafiya Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 6 ga watan Disamba shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Trump Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta yi dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1000 akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da kananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwalekwale da ya dauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na kasar Murtaniya
kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso gabashin Najeriya ya rattaba hannu akan sabuwar dokar da ta tabbatar da sabbin masarautu hudu da gwamnatinsa ta kirkiro.
Sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su akan tafarki na daidai da muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga ƙarshe yau gashi nan an mata dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba yau masarautun mu an yi dakin an sa rodi
sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger masu sharhi akan siyasar duniya sun fara bayyana matsayinsu akan kalaman da shugaban Faransa yayi inda ya buƙaci matsayin jin shugabannin kasashen yankin Sahel na G5 game da sansanin sojan da kasar ta Faransa ta kafa a yankunan su sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar take gabatarwa inda a yau likita za ta yi bayani akan gashin kashi wato physiotherapy amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jihar Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Donald Trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba Pelosi a cikin wani takaitaccen bayani ta ce shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican ya ki kiyayewa da ka'idoji a matsayin shugaba kana kuma ya saba rantsuwar da yayi na kiyaye kundin tsarin mulkin Amurka da ya nemi kasar Ukraine ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban kasar na shekarar 2020 daga jam'iyyar Democrat to hukumar makin shugaban kasa Joe Biden dan ya taimaki kanshi yayin da zai sake neman takara gaskiya a bayyane take a cewar Pelosi shugaban yayi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya amfani kansa a siyasance ko da zai jefa tsaron kasar mu cikin wani yanayi Pelosi ta buƙaci dan majalisa Gerald Nadler wanda shine shugaban kwamitin shari'a majalisa wakilan Amurika inda aka fara sauraron bahasin tsigewa a ranar Laraba da ta gabata da kuma wasu sauran shugabannin kwamitocin jam'iyyar Democrat da su rubuta daftarin tsige shugaba Trump A jiya Alhamis wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta yi dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1000 a cikin zanga-zangar makonni 3 da ta barke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur ya nuna cewa gwamnatin Iran ta kashe sama da Iraniya 1000 tun lokacin da aka fara zanga-zangar a cewar wakilin ma'aikatar wajen Amurka ta musamman a Iran Brian Hook Hoke ya ce ma'aikatar wajen Amurka ta samu wasu hotunan bidiyo 32,000 a ciki har da hotunan bidiyo da aka dauka a kudancin Iran inda ake zargin dakarun juyin juye hali na Iran suka fatattaki wasu gungun masu zanga-zanga kana suka bude musu wuta inda suka kashe mutane da yawan su ya kai 100. Hoke ya kara da cewa dakarun Iran sun jikkata dubbai da dama da kuma kama wasu akalla 7,000. Hoke ya amince cewa adadin waɗanda suka mutu yana da matukar wahala ka tabbatar da su amma ya bayyana cewa muna sane da ɗaruruwan da yawa ne. Wata mai bincike ta kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International Mansura Mills ta ce ba za ta ce komai ba akan mutuwar mutane 1,000 da aka ce kuma za su tsaya ne akan alƙalman da kungiyar Amnesty ta ce na mutum 208. Akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da kananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya dauko bakin hauri sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na kasar Murtaniya dake Afirka ta Yamma a cewar hukumar kula da bakin hauri ta Majalisar Dinkin Duniya jiya Alhamis. Hukumar kula da bakin hauren ta kasa da kasa wato IOM ta ce mutane 83 da suka tsira sun ci gaba da yin ninkaya har zuwa gabar ruwan bayan da kwale-kwalen nasu ya kife da ya yi karo da wani dutse a cikin tekun a ranar Laraba da ta gabata. Yanzu haka akalla mutane 10 da suka tsira an kwantar da su a asibiti yayin da wasu kuma suna samun kulawa daga hukumomin Murtaniya. Hukumomi a Murtaniya sun yi matukar kokari wajen aikin hada kai da kai dauki tare da hukumomi da suke wurin a garin Nuwanjubi na arewacin kasar a cewar babbar jami'ar kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya IOM a Murtaniya Laura Lungroti. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Amurka da na Burtaniya sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu sanannun 'yan Rasha biyu masu aikata laifuka a yanar gizo. Ana zargin su da aikata laifuka a cikin shekaru 10 da suka gabata da ya janyo rasa dubban miliyoyin dalolin Amurka ga jama'a a fadin duniya. Maxine Yakubet dan shekaru 32 da kuma Igor Trashev dan shekaru 37 su ne jigo a cikin rukunin 'yan Rasha da suke yin kutse da aka fi sani da suna Evil Corp da suke amfani da manhajar intanet ta yaudara. Suka saci sama da dalar Amurka miliyan 100 daga ɗaruruwan bankuna da kuma cibiyoyin kudade a sama da kasashe 40 a cewar jami'an. An gurfanar da Yakubet da Turasheb a kotun gunduma da ke yammacin jihar Pennsylvania inda ake tuhumar su da laifuka 10 da ya hada da haɗin baki, kutsen na'ura mai kwakwalwa da kuma yi wa banki zamba da ya hada da tura wani sako na bugat don su saci bayanan masu ajiya da kuma wasu bayanai na bankuna daga na'urori masu kwakwalwa da abin ya shafa.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Da maraicen jiya ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rattaba hannu akan sabuwar dokar da ta tabbatar da sabbin masarautu hudu wanda gwamnatinsa ta kirkiro a matan mayin bana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Hakan ya biyo bayan karatu na biyu da na uku da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi ne akan daftarin dokar bayan amincewa da hukuncin babbar kotun Kano wadda ta ruce tsohuwar dokar da ta kafa masarautun guda hudu wato masarautar Bichi da Gaya da Rano da kuma Karaye. Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan bayan da ya rattaba hannu akan sabuwar dokar a gidan gwamnatin Kano. Tanadin dokar ya kunshi samar da majalisar sarakuna ta jihar Kano wadda shugabancinta zai rinka jijjiyawa tsakanin sarakunan yayin da kuma wani sashi yayi magana akan hanyoyin kudaden tafiyar da ayyukan masarautin na yau da kullum kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta jihar Kano honorable labaran Abdul Madari yayi bayani
ai da madam 3% ne ake sharar kudaden kananan hukumomi da haka ake gudanar da ita wannan da ake gudanar da masarautar jihar Kano da haka yanzu kowace kowane masarauta yawan local government ɗinta yawan yanda za a ciro wannan 3% shine da haka za su gaba da kula da wannan masarautar nan da haka ba wannan da aka kara gwamnati lodi ba inda kuma aka ce an kara gwamnati abin da ya fi karfin ta tunda dama abu ne na tsarin doka na 3% daga kudin kananan hukumomi kuma daga kuma abin da aka tara kuma da 10% da ita gwamnatin jihar Kano take bayarwa gaba ɗaya ba daidai za a yi tunda kowace yawan local government ɗinka yawan kudin ka amma faɗi ma gurare da da yawa da muka ce harkar addini zamantakewa da al'umma duk abin da ka sani sarki yana da iko ya sanar da gwamna ko ya zo da bakin sa ko ya baya a rubuce
tuni dai al'ummomin yankunan sabbin masarautin ke ci gaba da bayyana murna honorable Bashir Adamu Gaya daga masarautar Gaya na cewa
sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su akan tafalci na daidai muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga ƙarshe Allah ya anshi addu'an mu yau gashi nan amma ta dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba yau masarautun mu an yi dakin an sa rodi majalisa ta sa ta daure Allah ya saka wa wannan ƴan majalisa da alheri Allah ya saka wa mai girma gwamna da alheri
to amma Alhaji Musa Shu'aibu Ungogo guda cikin masu adawa da kirkiro sabbin masarautun ya ce
raba zumunci shi abinda gwamnatin nan take kenan mafi yawanci saboda an kewaye mai gwamnatin da mutanen da makadan na gargal mutanen da za su hada amma ba za su iya rabawa ba su suke kai shi kan wannan abu amma tunda haka suka zaba duk mutumin da ya abin da ya ga dama zai ga abin da baya so wannan abu ba sabo ba wani abu ne sabo sun saba su iyayensa da kakanninsa na wannan sarki sun saba da wannan gwagwarmaya tunda wannan abin da man ai akan yaki suka gada to yakin yanzu ya gama an daina yaki na takobi sai da ilimi ni a sanayyar da ne wannan sarkin da makarrabansa wannan abin zai zama wasan Hausa ka tsaya ka gani kai gwamnati shekara 8 ɗin siyasa yi sarki Kano Ado da yaro shekara 53 yana sarki da gwamna 15 yayi suna ina wasu ma suna lahira
da wannan sabon doka da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rataɓawa hannu yanzu akwai sarakuna masu daraja ta 1 guda 5 a jihar Kano kenan Mahmud Ibrahim Koyi muryar Amurka daga Kano Nigeria
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger inda masu sharhi akan siyasar duniya suka fara bayyana matsayinsu bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci jin matsayin shugabannin kasashen yankin Sahel na G5 game da sansanonin sojan da ƙasar ta Faransa ta kafa a yankin na Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani.
A taron kungiyar kawance ta NATO da ya gudana a birnin London ne shugaba Emmanuel Macron ya nuna rashin jin daɗi a game da yadda talakawa a yankin Sahel ke sukar lamirin ƙasar Faransa a dalilin matakinta na kafa sansanonin soja da sunan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ya buƙaci shugabannin jesan Sahel su je Faransa don halartar wani taron da zai jagoranta a tsakiyar watan nan da muke ciki domin su gaya masa zahirin abin da ke ransu akan wannan batu.
Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires.
Tene da furucin na Emmanuel Macron suka fara daukar hankalin masana a jamhuriyar Niger. Wani fitaccen dan siyasa malamin Masani Adamu na cewa
Faransa tana so ta yi dauki matsayi na kasa mai hodi a cikin duniya amma ba ta da karin yin hakan. Kuma ta yi la'akari da in dai ta bar kasashen Afirka suka kubce mata to ƙaryata ta kare. Kenan cikin wannan halin ne Macron yake bugisa bugai ta yake ba anan ba anan wannan ai umurni ne yake ba su da Faransa ta tashi kare darajar sai kwa ta tantu bai mutane
a ra'ayin shugaban kungiyar Alternative Espacit Wayan Musa Cangari kalaman shugaban na Faransa barazana ce ga demokradiyyar Afirka
shi wannan magana da yayi magana ne wanda duk dan Afirka ba zai yi dadi ba a ce shugabanninmu namu wani shugaba na wata kasa zai ce su zo su bashi kaza kaza kenan ya nuna kaman shi mai gidansu ne shine ya rinjaye su abin da yake so za a yi
kawai yanzu ba a ji matsayin waɗannan shugabannin kasashe biyar da Emmanuel Macron ya gayyata ba sai dai tuni ɗan fafutuka suka shawarce su akan buƙatar watsi da wannan mataki.
Muna fatan kasu tahi kuma su nuna kishin kansu, su nuna kishin kasashensu, su nuna da muna da manufofi ba za mu iya mu da ba irin wannan abubuwa. In ko za su tahi, kamata a ce a duka kasashen nan na Sahel, ya zaman toron da su za su tahi su sugun na gaban Macron, suna bashi hakuri ko suna bashi hujja, ya kasance mutane za su fito su ce lalle mu abinda muke fata su kwashi kansu tensu.
Babban abin da yake faruwa yanzu shine ita Faransa ba ta iya ta janye sam daga tsakiyar Afrika, saboda ta sani in babu Afrika shugabannin da kansu sun ce za ta koma wato kasa ta 20 a karin tattalin arziki na duniya. Kenan ta san abin da ke matsayinta a cikin Afrika, kuma ba ta iya ta bar ma kasashen da suke gasa, musamman ma China, India ko ma Russia ko American kankanta.
Rashin ganin wani sakamako na zahiri a dangane da dalilan yaki da ta'addancin da aka bayyana a matsayin hujjar jibge dakarun yammaci a kasashen Sahel shine mafarin wannan kace na ce ta tsakanin Faransa da talakawan kasashen da ta yi wa mulkin mallaka, lamarin da ya sa wasu ma ke zarginta da hada baki da ƴan ta'adda, zargin da ta sha ƙaryatarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, masu sauraro ga wannan somin tabin.
Kuma mun ji daɗin hukuncin da kotu ta yanke na ce tsahon gwamnoni duk wanda a wurin ma wanda tsohon gwamna kada a biya shi kuɗin fansho. Abu ne wanda abin hannun ciki, domin suna cutar talaka, ka kwashe kuɗi ta zo duk wata irin kama su akwa ibon duk wata ana ba gwamna wai miliyan 50 miliyan 40. Ai zalunci ne wannan, banda kuɗin da kasa ta.
Sai a dakaci shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi, wato physiotherapy a turanci, tare da jaddada muhimmancinsa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci.
Barka kakarai.
Ko zaki wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan gashin kashi?
Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turanci, yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo, irin su buguwa, su karaya, ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan. Ana da musu da amfani da motsin jiki, da amfani da motsawan jiki, ruwa, kankara ko zafi. Muna yawanci amfani da abin zafi, shi yasa ake ce mana gashin kashi din.
Duk da kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi, to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gabobi, shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi?
Eh, gaskiya akwai. Naci ma akwai karaya kafin ayi ko aiki, wanda za a yi wa aiki kenan, za mu masu kafin ayi masa aiki wasu ragon gabobin da kansu san dare, da kuma bayan aiki ma za a yi musu. Kuma wanda ba aiki ko da an daure kenan, suma ana musu. Akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane, kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya, to suma ana musu irin gashin kashin nan, da ciwon su wiya, dan targade, ciwon kafa haka da sauransu, su arthritis, irin gogan kasusuwan nan da ake yi, duk ana musu.
Shin menene ma muhimmancin gashin kashi?
In mutum na da matsala, a ce bari mu dauna shanyewan jikin shi, yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannun ko kafa motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa dan ba lalle ya dawo daidai sosai gabaki daya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfani shi yana dawo wato yana daya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da baci
wato idan mutum ya samu shi shanyewar barin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gabobin su samu wannan matsala
yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa
shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutum ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi
daga jarirai gaskiya har tsofaffi gabaki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kaman kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya musu gashin kashi dan a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebin sai kiga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mishi wasu zaki ga an haife su su ma da dan matsala su gaskiya kiga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stejin da ya kamata suna tafiya suna zama suna kurarrafe zaki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi gabaki daya ana yi
shin sai mutum yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin kashi ko kuma mutum ne lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gabobinsa dan ya ji dadin jikinsa
gaskiya mai lafiya BPA ba su dai masu lafiya za mu advice din su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu suna da lafiya dama ana encourage mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki to shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin dadin jiki ba sai ya zo asibiti ba
kowani irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda daya na motsa jiki da yake mutum ya kamata ya rika yi ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su
gaskiya kowani iri zai ko aikace-aikacen yayi amma dai yafi a ringa tafiya tafiya kamar irin ki danyi da sauri shi ma ba normal tafiyan ke da kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidanki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko daki ki je karshe ki dawo ki je karshe ki kamar minti 30 haka kina yi ko so uku haka a sati yana da kyau
to shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gabobin jiki
to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein dake da su kashi haka da sauransu yana taimako gaskiya ba laifi
wato shi kashin kamar kaza ko rago nama ma da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashin sa
kamar kashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauransu sai kai amfani da shi a abinci
PTI Aisha Sutari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuya na ko kuma hannu na ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci
gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan in ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai daina ba in ka je gaskiya da muka sosai gwanda ka zo asibitin a ganka to amma dai da zaka ka kiyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shi ɗinki kadan amma ba wai ya lome gabaki daya ba kuma ya koma ya tashi gabaki daya to irin shi wanda zai tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin da yake ke kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya mike da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka sa kai samu ko filanka ko katifanka yadda ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai canza yanayin kashin ka na baya
bayan mun ji yanda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gabobi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin dan adam shin misali zama fa shi ma akwai yanda ya kamata a yi a likitance
gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a office ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya muna yawan ba bada sharan a zauna ku jira mai baya shi kuma mai baya in babu abun kasan baya kai sai ka dan sa filo da zaka sa a daidai kasan bayan ka shi ma kamar da nace yadda zai daidai tu da yanayin kashin bayan ka so haka ake so ba a so ka dade a zauni ko ka dade a tsaye so idan ka dade a zauni kaman kai minti 30 wurin aiki ko alarm ne ka saka cikin kokari kana tashi ka dan mike tsaye ka dan lullankwasa bayan ka da jikin ka dan wuya ka dan jujjuya shi sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki muna ba da wannan shawara
to so tari zaki ji mutane suna cewa sanyin kashi shin a likitance akwai wata cuta da take da nasaba ko kuma mai suna sanyin kashi ko kuma yaya abin yake
gaskiya babu sanyin kashi abin da na kula gaskiya ni dai ana wa fahimta a Hausawa abubuwan da basu gane sosai akan shi ba fadan game da ciwon kashi su suke ciwo sanyin kashi yawanci kaman daji ne sai kiji ana daji fasara shi kamar kansa amma at the same time sai ki gani kuma mutum abu da yawa zai samu mutum da basu gane kan shi ba sai su kira shi daji to kaman haka sanyin kashi ne amma babu ita a likitance
to kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi
akwai rheumatism akwai wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jiki dan adam shine sai su dubi su ga cells in da tissues in jikin mutum shi kanshi sai su dauke shi akan man cuta ne da ta shigo masa sai su yake shi sai su attacking na gabobin dan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo saki dai suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu saki ga ba sa iya motsa saki da ɗanya sun ma sun canza yanayin yadda suke da gabobin dai haka gaskiya to shine gaskiya abinda suka fi dangantawa da sanyin kashi
daga karshe wace shawara zaki bawa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a dauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikin su domin gujewa aukuwar wani shanyewar bari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba
muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da ba ku san kanshi ba ko yaya ku yi kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai muhimmanci ko da su uku a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba sai kun yi wani ba kai tafiya ko da a cikin gidanka ne zaka iya ka zagaye gidanka kai wurin minti 30 ko 40 kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fanga gani duhu ko ka ji wani ba dadi ka zauna kakka ci gaba kakka dage ka ce sai kai dan an ce kai
akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka bobin jikin su sukan dan daddanna su yakan yi kara kaskas wasu har wuyan su sun juya yayi kara wannan a likitance yana da fa'ida
gaskiya ba shi da fa'ida bamu ma fiye su gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan
shi kishi ma yakan jawo wani cuta ne
eh saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties din su so in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties din su nan gaba kuma yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato
PT Aisha Yahaya
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu huta lafiya
To ga labaran a takeice shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Trump tana mai ayyana cewa shugaban yayi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba a jiya Alhamis wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce teyu dakarun Iran sun kashe sama da mutane 1,000 a cikin zanga-zangar makonni uku da ta barke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da ƙananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun Atlantika na ƙasar Murtaniya
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kafin mu sallama da ku muna taya iyalan marigayi Alhaji Labaran Mai Ƙarfi, Sarkin Noman Toto da na Alhaji Halluru Tambuwal OON, murnar ɗaurin auren ƴaƴansu Barista Labaran Shu'aibu Magaji da amaryarsa Barista Maryam Halluru Tambuwal, wanda insha Allah za a ɗaura da ƙarfe 5 rana a yau Juma'a 6 ga watan Disamba a masallacin Abu Huraira da ke Gwiwa Low Cost a Sokoto. Muna fatan Allah ya sanya alheri ya kuma bada zuri'a ɗagiba. Amin summa amin. A madadin waɗanda kuka jimriyoyin su, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin, sai Sidin da ya hada shirin ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni Zahara, ki ci a huta lafiya.